domin farewa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Arewa a yau. Shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa bai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau wanda shine na ƙarshe a jerin dukkan shirye-shirye 145 da muka gabatar kan lamura daban-daban da suka shafi Arewa, musamman kalubalen tsaro, kuncin tattalin arziki da rabuwar kawuna. A inda muryar Amurka ke cika shekaru 45 da fara aiki, ta bullo da sabbin shirye-shirye da za su maye gurbin wasu shirye-shiren da suka hada da wannan shirin na Arewa a yau. Za mu kammala shirin ne da jan hankalin da mai bishara na addinin Krista, Pastor Yohana Waidi Buru, ya yi kan yiwuwar cikawa ko saba alƙawuran da 'yan siyasa kan ɗauka wa 'yan Arewa. Daga nan za mu yi bitar sharhin tsohon gwamnan Sokoto Attahiru Talatu Bafarawa kan tsaro a Arewa da ya yi gargaɗi a 2002 a gidan Arewa a Kaduna cewa matuƙar ba haɗa kai ba, allura za ta tono garma.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharholiya. Sai alfahari da yawan kwafi.
Pastor Yohana Waidi Buru, shigo ka gabatar da wannan jan hankalin. Yayin da Arewa ke fafutukar gano bakin zaren tarnaƙin da ya hana yankin rawar gaban hantsi.
Don Allah, ina so in tambaye shugabanninmu, tun ba ku shugabannin da muka zaba ba a cikin lokaci da kuke campaign kuna neman kuri'unmu, ku yi mana alƙawarin tsaro a kowane mataki a kuma ko'ina. Ku yi mana alƙawarin cewa in mun zabe ku, tabbatacce za ku kawo mana tsaro, za ku inganta tsaro, za mu samu zaman lafiya. Manoma za su koma gona su yi nomansu, masu kiwo za su yi kiwonsu, talaka zai samu abin sa a bakin sallati. Amma kaman abin sai karuwa take. Yan Arewa, mu ji tsoron Allah, mu daina yaudaran kanmu, mu daina roman baka, mu faɗi gaskiya tsakanin da Allah. Dubi irin kashe-kashen da ake kashe mutane a Katsina, dubi irin kashe-kashen da ake kashe mutane a Kaduna, dubi irin kashe-kashen da ake kashe mutane a Niger, dubi irin kashe-kashen da ake a Kebbi, ake a Zamfara, ake a Sokoto, a Kaura, can Arewa ta gabas. An dawo yanzu, ƴan Boko Haram sun dawo da aika-aikansu. Dubi abin da ke faruwa a Yobe, Taraba babu zaman lafiya, har gefen Adawa babu zaman lafiya, ga Plateau babu zaman lafiya, kashe-kashe babu gaire babu dalili. Haka abin na faruwa Benue, kashe-kashe ko'ina, Kogima nasara ba bar su ba. Haba Arewa, haba 'yan siyasa, ina kuke sarakunanmu, ina kuke malamanmu, ina kuke 'yan siyasa, shugabanmu da kuka ba ku amana, mun zabe ku don ku ba mu tsaro. Sai abin ya fitira, ga barayin daji, ina talaka zai sa kansa. Kome kuce talaka, duk wahala talaka, haraji akan talaka, kowane irin nau'in bala'i, wahala, wulakanci, rashin adalci, sai dai talaka. Amma lokacin kuna neman kuri'un ku zo gurinsu, ina roƙon Allah talaka kan talaka zai waye. Ko kai musulmi ne, ko kai kirista ne, ko kana bin wata addini ne, don Allah mu haɗa ƙarfi da ƙarfe akan maganar tsaro. Ni kuma ga roƙona ga 'yan Boko Haram ko 'yan Iswas, ga roƙona ga barayin daji, ga roƙona ga masu garkuwa da mutane. Irin rashin adalcin da aka yi muku, muma talakawan ai mana, ana kan yi mana, haka aka yi muku. Ku kuna da dama ne, kuna da mukamai kuke fada, amma mu kuwa ba mu da halin sai mukamai mu fada, kuma ba mu yi niyya ba. Muna roƙon ku, yadda abin ya zafi domin kiman iyaye, domin daraja iyaye da su tsuguna suka haife ku, ku tausaya talakawan Najeriya, a zauna a teburin shawarwari a neman mafita. Amma kam ga 'yan siyasanmu, mun gaji da gafara sa ba kahu, mun gaji da irin rashin adalci, duk abin da ke kawo rashin tsaro a kowane ƙasa. A sanina da fahimta na, domin ni na yi karatu na master degree akan tsaro ne, don da haka ina son tabbatar muku, wallahi babu abin da ke kawo rashin tsaro, sai dai rashin adalci. A ce a je abu a cikin mahallinta, ko kuwa a yi daidaito. Uwa uba, duk kasan da suka biyewa Allah Ubangiji baya, to dole suwar na ibtila'i ta fada musu. To abin da ya fada mana kenan, Arewa mun ji wa Allah baya, ba mu wa junanmu adalci, ba mu wa daidaito, ba mu kaunan junanmu, babu rikon amana. Shi ya kai ga yau babu tsaro a Arewa. Don da haka ina kira ga shugabanninmu da sarakunanmu da duk sauran wanda Allah suka ba su dama, uwa uba malamai, mu ji tsoron Allah kowane bangare, mu haɗa kan al'umma. Idan muka raba kansu lokacin campaign da zabe, to mu dawo mu haɗa kansu, mu zama tsintsiyar madaurin kiɗa, mu ji tsoron Allah, mu zama lafiya da junanmu. Shi ne kar zai kawo mana cin gaba a Najeriya. Kowa ya koma ga Allah, a ɗauki azumi, a yi addu'o'i, a tuba. Da irin aika-aikan da muke nan ne Allah zai kawo mana waraka, ba ma a Arewa ba, ba ma a Najeriya, amma a Afirka. Allah shi kawo mana zaman lafiya a Najeriya. Amin summa amin.
Mun gode Pastor Waidi Buru sai mun gamu a wasu shirye-shirye.
Are wazumin ta ta mudu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwai.
Don gwamnan Sokoto Attahiru Talatu Bafarawa ya duba tsokaci da ya yi a shekara ta 2002 har ma gargaɗin ya zama littafi. Inda daga bisani fitinar Boko Haram ta shigo yankin daga 2009. Sannan a wajajen 2015 matsalar barayin daji ta fara gawurta arewa maso yamma daga barayin shanu.
Ai da ana bi yanda ba kawo haka ba tun shekara 2002 nace ko mu hada kawunan mu da musulmin arewa da kristocin arewa mu zan uwa ɗaya uba ɗaya. Wannan sananne ne gaba ɗaya gaban sarakunan arewa gudan gaban shugabannin arewa su kuma shugabannin ƙasa arewa ko kuma Najeriya gaba ɗaya ni ba da wannan aqida nace aka ce an yarda da ita aka watsar duk abinda ni faɗa cewa za a in ba mu haɗa kawunan ba za a bi mu gida gida ana kashi yau gashi ke aku akan mu ni kaina nake faɗa ban tsibirin ba kyali mai abubuwan da nake faɗa na haɗin kan arewa na a taimaka mu arewa duk wata hayaniyar da nake ciki wannan abubuwa suka jami ta saboda kai na ci yunkuri yanga cewa mun haɗa kawunan mu amma kawunan mu ba su haɗu ba saboda ɗai rashin sanin ciwon kanmu ko kuma kowa bai san kowa kan shi yake so mutum in ba shi ya samu ba in ba shi zai samu ba to kowa shi rasa kuma ganin yake duk mafi yawancin mu ganin suka ba wanda iya ba wanda ya sani sai su in ba su ba kuma komai shi watsi to ya za ta tafi haka ai in nace duk wata ta ta sashe mashi uku hakkin mu ne dole mu zo mu haɗa mutane gaskiya kuma ba wai gaskiya ba ta mu haɗa kanmu mu zan uwa ɗaya uba ɗaya mu ga za mu yi wani aiki mu da talakawanmu mu haɗa kanmu mu ba junanmu aminci mu ga za mu gyara kawunanmu in mun ka yunkuro dole gwamnati ta shigo ta riƙa mana.
Alhaji Attahiru Bafarawa suna cewa amfani da ƙarfi kawai ba zai kawo ƙarshen mutanen nan ba in an duba yanayin ma Boko Haram da sauransu.
Wai su waye mutane? Ai Boko Haram na sha cewa Boko Haram ba shi ɗaya ba ne akwai tsiya haram talauci akwai siyasa haram akwai rashin adalci haram duk dan abuwa su suka hadu in kace ka kire dan Boko Haram to dan rashin adalci haram wa dan talauci haram wa ya za ka yi da su haram haram din yawa gare su dole sai mun tsaya mun gane cewa shin me ke jawo wannan matsala muna da yaran mu miliyoyi ba su da aikin yi yan kasuwan mu jarin su ya kare ba su sana'i ya za a yi zauna lafiya marashi mai shi zai yo baya da shi ya za a zauna lafiya lokaci yayi da musulmin arewa da kristan arewa mu zauna mu haɗu mu ga cewa menene ke ja mana wannan abubuwa wannan abin da ke haɗuwa muna ganin shi kamar abin wasa mu kristocin ganin arewa yan uwan mu ne ba inda za su komai akai ba su ibaran arewa haka mu kuma sun arewa mu ibaran arewa arewa gambu duka ta mu ce in ba mu zauna gaba ɗaya mu haga mu junan mu gaskiya ba muka haɗa kawunan mu to babu shakka arewa na cikin wahala duk ba an kwamiti da za a kafa a ce zai gyara wannan matsala mu da adda haki mu adda nauyi ga mu zo mu zauna muga mun shirya kawunan mu muna da haƙƙi mu haɗu gaba ɗaya mu je mu samu gwamnati mu ga mata ga matsayin mu da mu da ƴan majalisar mu ai ƴan majalisar duk da an ka zaba ai ba kan suke wakilta ba ai suke wakilta shi mi suka yi mi suka yi game da wannan abu da ke tashi.
Mun gode garkuwan Sokoto. Shin gwamnonin arewa suna yin wani abu kuwa kan kalubalen nan? Ga shugaban kungiyar gwamnonin Muhammadu Inuwa Yahaya.
Dole ya dame mu saboda ai sai an zauna lafiya shine ma za a iya gudanar da mulki. Ayin aka tuno Sardaunan Sokoto a matsayinsa na premier na arewacin Najeriya ya mulki tun daga Ilela har zuwa Jaba har Obalafo har Damasak har Mobi kuma an zauna lafiya kalau an yi aikin da ya kamata a yi wa mutane kuma arewacin Najeriya ta ci gaba kamar yadda sauran bangarorin Najeriya a lokacin. To yanzu a lokacin wace kabila ne babu a harkar Sardauna wani addini ne babu a harkarsa kome ya hana a ci gaba ne da shi da mutane da kowa da kowa arewacin Najeriya a lokacin ya fi ci gaba in ka hada shi da yanzu ma da muke ga dukiya kuma ta da. Saboda haka ni ina ga wannan bambance-bambancen surkulli ne kawai waɗanda mutane waɗanda walau ku cimma burinsu na siyasa ko kuma su cimma buƙatunsu na gwama kan mutane don an yi haka shi ne za su samu su kuma su ƙetara su ci nasu su ci kansu ba babbaka. Akwai buƙatar mu ƙara fahimtar juna, akwai buƙatar mu ƙara soyayya a tsakani, akwai buƙatar mu jajirce mu san cewa a matsayinmu na al'umma in ni ba ni ba in makwabcina ne ma ya cutu to ni ma na cutu.
Masu sauraro, a nan muke naɗe tabarmar shirin gaba ɗaya. Muna godiya ga dukkan waɗanda suka ba da gudumawa a tsawon shekaru ko lokacin da muka gabatar da wannan shiri, da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyi. Ni Nasiru Adamu Alhika da nakan shirya na gabatar ke cewa wassalamu alaikum.
To sarakai sai ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.